الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جزاء سبحانه الله سبحانه وتعالى من ذكر رحمة صحيحة أولا يمتي لا جلن ثلاثة وطولان الاتمن بير جوة محرم هجرة من صلى الله عليه وسلم دبو إعادة لديه حدود ثلاثين لهدو وان ديدي لا شاتر جوة شاء لا أشكرة دبو جدو ومشاجو كما تيجا مدى درسينا لكتاب الأعلام السنة المنشورة لا الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي ما كن ديجا باتا من مغانا أكام ومن كرنتا تنبيعتا الليل قوم الشام بياركو يوه أكام كيف صفة الموقف من القرآن من الكتاب يوه زام تاشي تنبيعتا جبا كيف صفة الموقف من السنة إذا تشاء بيركو هو دليل شاء شيدكو أو هنمكو. طيب بسم الله السلام عليكم. قال الله يعرق الناس kasancewar duk da cewa mun waɗancan ayoyi amma zai nuna sabar mun ne ta bin waɗannan ayoyi sannan mu ji waɗannan hadisai wato ayoyin da suka gabata a darasin da ya wuce. Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya shafi mawqif, in an ce mawqif kuma ne ga mana a wancan darasi ana nufin haduwar da za a yi da tsayuwar da za a yi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan wani abu ne wanda yake tabbas babu kuma kokonto a cikinsa. Duk ɗan adam ko mai matsayinsa ko mai rashin matsayinsa zai tsaya gaban Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai masa hisabi bisa ayyukansa. To shi kan ita kanta tsayuwar kafin a zo kan hisabi daɗewar da za a yi a wurin da abubuwan da za su auku shi ne wannan tambaya da ta gabanta take magana akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, kada ku zaci ko kada ka tsammani Allah subhanahu wa ta'ala yana gafala daga abinda masu zalunci ko azzalimai suke aikatawa. Inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, kawai Allah madaukaki yana jinkirta musu ne zuwa ga wani wuni, li yawmin nan ila yawmin ma'ana zuwa ga wani wuni wanda yake tashkhasu fihi al-absar, idanu suna zazzarowa suna fitowa kuru-kuru ran tashin alƙiyama, haka idanun mutane za su zama. Shi yasa ya siffanta shi da muhti'in, ran ce muhti'in shi ne mutum ya kura wa abu ido babu kyaftawa, shi ne al-ihta'u shi ne kura abu ido shiddatun nazar kuma ba tare da kyaftawa ba, ka kalli abu ka kasa kyafta idanka, shi ne ma'anar muhti'in. Muqni'in ru'usihim ay rafi'i ru'usihim, suna masu daga kawunansu suna kallon kuma suna jiran me za a yi da su. Wannan mutumin da yake sauraron abu yana daga idansa kuma ya kura ido yana jiran me za a yi da shi. To haka surar za ta kasance ran tashin alkiyama, la yartaddu ilayhim tarfuhum, ita idansu ba zai dawo gare su ba, ma'ana babu kintawa, haka mutum kowa idansa zai bude, wa afidatuhum hawa, zukatansu kuma ba komai a ciki, shine ma'anar hawa, khalid in mutum ya shiga yanayin da rudani da firgici da tsoro ya hana shi tunani shi ake cewa qalbuhu hawi shine hawa ba komai a zuciya ba za ka iya tunanin komai ba Allah ya tsare mu a wannan mawkifi wa qala ta'ala Allah ma dauki kuma yana cewa yawma yaqumu ar-ruhu ranar da mala'ika jibril ke miƙewa yana tsayuwa wal mala'ikatu shi da sauran mala'iku saffan a safu la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman ba sa magana sai wanda Allah ya bashi izinin magana nan ba kun ga ana zance har mala'iku ba mai magana ba mai cewa uffa sai wanda Allah ya bashi izinin mai magana wa qala sawaban in kuma ya tashi maganar to zai faɗi abin da yake daidai babu ba zai faɗi wani abu ko na ƙarya ko musu ko kuma jayayya ko ana wani abu ya faɗi wani abu daban zai a ce ka tara ɗan adam ba wai mutum dubu ɗaya ba a'a miliyoyi da na farko da na ƙarshe duk a haɗa su guda kuma a ji tsit ba abin da za ka ji wannan abin shi kansa jin sunan abin tsoro ne yawa ka kwatanta inda za a ce ga ɗan adam ya taru yanzu dai a rayuwar mu ta yau da kullum ba mu da gurin da za mu kwatanta misali da shi sai aikin hajji ko ka je Ka'aba ana sallar isha'i an zauna ana zaman tafiya ana jiran liman ya ce assalamu alaikum ba wanda za ka je yana ce ko sai dai mai tari to wannan irin yanayin zai tuna maka irin abin da zai auku in an tsaya gaban ubangiji ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu daidaito a wannan lokaci wa qala ta'ala Allah ma dauki kuma ce wa anzirhum kuma ka gargade su yawmal azifa ranar makusanciya al'azifatu shine makusanciya yawa ai wannan suna ne daga cikin sunan tashin alkiyama ranar kiyama al'azifa ana nufin ranar tashin kiyama idhil qulubu ladal hanajiri kawini lokacin da wato za ta ga zukata ma'ana zuciyar kowanne mutum ladal hanajiri suna daidai wajen makogoro ta baro inda take a kirji zuciyar mutum ita kuma ba ta fito ta baki ba zuciya kowa san a kirji take musamman daga nan gefen hagu ko kamar da masu ilimin abin suka faɗa to zuciyar kowa za ta bar inda take saboda tsoro da firgici da razana ta kuma zo daidai makogoro ka ji wani makaƙi ba dama ka yi magana sai tashin hankali sai damuwa baka sanya za a yi da kai ba kuma sannan ba ta fito ka huta ba ballantana ka shaƙi wata iska ko wani abu kawai dai ga ka da rai amma ba abin da za ka iya to shi ne ma'anar ladal hanajiri kazimin kuma cikin baƙin ciki da damuwa da tsoro kazimin abin nan dama an ce abin nan baƙin ciki shi ne abin nan kazimin Allah ya ce malil zalimina min haminin azzalimai ba su da wato masoyi wala shafi'in ko kuma wani mai ceto yutsa'u wanda ake wada'a babu wanda zai zo ran tashin alkiyama ya ce gashi zai ceci jama'arsa zai ceci mutanensa wanda gashi ane masa da'a babu duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa daraja da girma a gurin Allah subhanahu wataala a cikin halitta baki daya idan mutane suka tafi za su dunguma gare shi don ya zo ya roki Allah a hisabi amma kafin su zo gurinsa sun je gurin wasu annabawa kowa ya tsorata ya ce ba aikinsa bane a zo gurinsa ya ce eh aikinsa ne amma kafin ya je wannan sai ya je gaban al'arshi ya Allah madaukaki ya ilmantar da shi wata addu'a da a duniya ma bai san ta ba nau'in zikirin da zai yi roki Allah cewa ai hisabi a ranar da a koya masa duba da matsayinsa ya yi sujada ya ruku'u gaban Allah sannan Allah ce tashi ka roki abin da kake so a baka kaga nan Allah ne ya bashi wannan ilimi to ina ga wani kuma daban zai zo a ce ya shirya shi da jama'ar sa sun tsara sun masa da'a a nan duniya ko ya ce yana da wata kwanama da zai sa su aljihu ko ya yi mala'iku tsawa su fito da nasa su bashi wani abun ana magana kamar ko a fadar duniya ba a yi wannan ko ba haka ba ne to ballantana fadar Allah subhanahu wa ta'ala wadda kowa zai ba da amsar abin da ya aikata a rayuwarsa abun ba abun wasa ba ne to har dai zuwa ƙarshen ayoyin wa qala ta'ala Allah madaki kuma yana cewa dai fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana a wani wuni wanda gwargwadonsa shine a shekara 50,000 shine kwatankwacin tsayuwar da za a yi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuni na tashin kiyama ma'ana da abubuwan duk da za a yi da tsayuwar da hisabin da raba littafan da kuma abin da za a yi kowa ya kama hanya ya shiga makomarsa to abin da za a yi shi ne wa qala ta'ala Allah ma'aiki kuma yana cewa sanafurugu lakum ayyuhas saqalan ya ku taron aljanna mutum shine as-saqalan sanafurugu lakum za mu mai da hankali kan su. Wannan baya nufin kamar da malamin tafsir suka ce, baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana gafala daga wani abu mai da hankali kan wani abu. Amma abin da ake tahdidi ne, lafazi ne na tahdidi, cewa za a tsaye da komai ba wai don wani abu ya tsaya kuma ba a kula da shi ba, amma Allah maɗauki zai tarkili a kan wanda ke gabansa sai an musu isa, kamar yana ce musu ne babu ko mai kokewa a cikinku, babu wanda ba za a cicciye shi ba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mata magana. Wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mun sha jinsa, ma minkum min ahadin ko illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amal وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأن حديث فسر تشيوانا سوى الله سبحانه وتعالى ذي يوكوى مغنى معنى باب وني بذي تشونكو سيفا سي الله ذي مغنى رشيبا تالد وني تافنتا الذي فسر عمسى مغنى السباء متين يدوبا دامان سباء قومي سي أبن دي أيكتا hagun sa ma ba komai sai abin da ya aikata, ya duba gaban sa kuma ba komai sai wutar jahannama tana ruruwa, sai ya tsallake ta kuma sannan ya shiga aljanna. Babu mai shiga aljanna sai ya bi ta kanta ta saman siratin, siratin akan wutar jahannama aka dora shi kaifin sa kamar reza, a ce ka taka shi ka tafi, ai ka san kawai sai dai rahamar Allah. Yawwa, dan haka ba zancen ka duba ko kafar ka siririya ko ba, sai babu wannan maganar rahamar Allah kuma da aikin mutum. Eh, me yasa aka faɗa aiki a nan? Malamai sun ce tsallake siratsi gwargwadon aikinka mai kyau, gwargwadon irin saurin da za ka tsallake da shi. Yawwa, wani ba zai ji ma ya tsallaka wani abu, wani kamar walƙiya zai wuce, wani kamar gudun jirgin sama da yake mansan jirgin sama yanzu, wani kamar gudun mota, wani kamar gudun doki haka, wani kuma tafiya ko gudun ɗan adam, wani kuma kamar tafiya normal, tafiya yadda ɗan adam ke tafiya, wani kuma da rarrafe, wani kuma ana rarrafen ana faɗawa. Annabawa suna gefen wutar jahannama suna cewa rabbi sallim sallim, ya ubangiji ka tsare, ya Allah ka tsare al'ummata, ya Allah ka tsare al'ummata, kowane annabi yana wannan addu'a. Wasu suna afkawa, ana ganin kamar wani zai tsallake sai a ga ya fada, in an ka fada kuma shikenan an fada, wuta kenan ba zancen fitowa. To sannan wanda ya tsallake din shi kuma shikenan sai a je a shiga jahannama, wanda kafin ta ita ma sai an yi kisasi tsakanin dan adam da dan adam, duk wanda yace wani abu a nemi ramawa. Sannan kuma Allah subhanahu wataala ya cire mutane duk abin da ke cikin zuciyarsu na hiƙibi, na ƙiyayya, na zalunci, na gaba, sai kuma a ce to ga yana nan kusa. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama shine farkon wanda zai kwankwasa kuma a fara bude masa ba mai shiga aljanna sai ya shiga. To Allah ya samu a tutarsa, kuma Allah ya ba mu damar mu shiga mu samu wannan babban rabo. Wannan ne dama babi ne na tsoratar da mutum, mutum zai ji wannan kalmomi don ya firgita kuma ya gyara aikinsa. Babu wani ɗan adam da zai kubce wa wannan ranar, babu inda za a ɓuya, babu wanda zai saka a wani wuri a ce sai an gama a fito da kai, babu VIP, ba komai, yadda kowa yake haka ranar nan matsayi guda ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To tambaya ta gaba ita ce kaifa sifatul mawqifi min sunna, mun ji daga alqur'ani, daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake fiha ahadithu kathiratu, akwai hadisai da yawa. Nan ahadithu saboda ala wazni afa'il ba a yi masa tanwini, ba a cewa ahadithun sai a ce ahadithu yawa. Akwai hadisai da yawa dangane da wannan, minha daga cikin su akwai an ibn umar radiyallahu anhuma, daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dangane da fassarar fadin Allah madaukaki da yake cewa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin halitta. Tsayawa da rishi ma'ana su tsaya a gaban sa, Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tsaya da kowa. To sai Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fassara wannan, ko yake yin bayani na ƙarin bayani akan abin da zai auku bayan an tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yake cewa qala, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqumu ahaduhum fi rashhihi, a wata a wani dabtin annahu yana cewa fi rashhihi da fatahan shin ko da sukuni. Yawwa, rashhi ana nufin gumi. Yawwa, mutum zai tsaya a cikin guminsa, gumin nan ila ansafi udunaihi, zuwa rabin kunnuwansa guda biyu, ma'ana kowa guminsa sai ya kai masa wajen rabin kunnuwansa. Kunne fa, duba ka ga a saurin jikinka, ba a zancen kafarka, ina cikinka, ina komai, kirji, numfashi kawai za ka samu kai, gumi ne. Shi ne nan malamai suka tattauna, nan ana nufin gumin jikin mutum nasa koko gumin wasu mutanen saboda an taru da yawa wasu malaman suka ce ai yadda dai Allah madaukaki yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi anan ko gumin ka din ko na wani ne haka dai za a haɗi wannan hadisin kenan wa hadithu abi hurairah daga hadith da kuma hadithin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati mutane za su gumi su fidda zufa yawm al-qiyama hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a har sai gumin nan nasu ya tafi ya shiga cikin kasa dhira'i 70 gumin dan adam to rana ta wannan wani mutuwa ce kawai aka halaka inda duk wahalar da zaka tuno dan adam zai sha da damuwa ba za ka iya kwatanta ta a wannan duniyar ba inda ka taba shiga wani yanayi na zafi da za a ce kawai kana tsaye gumi na take to maka ai akan samu wani dan adam lokacin ka ga jikinsa gaba ɗaya ya ji wannan a nan duniyar ko wannan ranar ta duniya wanda yake tsakanin mu da ita miliyoyin a kilomita ne ba kaɗan ba ko mil ma to wannan kuma ran tashin alƙiyama ranar za a matso da ita kusa wasu malamai suka ce gwargwadon mil ɗaya ka duba yanzu zafin da muke ji gwargwadon miliyoyin mil to a ce an matso maka ita kaga ai sai dai a ce an hana ka mutuwa ne kawai ba dan haka ba tana matsowa ai ba wani ne yake yawa to Allah subhanahu wa ta'ala yadda za a shiga a wannan yanayi in dai ba an je an gani ba sai dai ka iya tunani kawai ba za ka iya kwatanta abin yadda yake ba sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labari to sai ce gumin dan adam zai rika ketowa ya tsaga kasa ya shiga can cikin kasa bayan ya tsatsago daga cikin dan adam to kuma ya tsatsaga kasar ya kasanta har ya zama cewa ya kai nisan dira'i 70 a kasa me ne dira'i kamu ne haka ko to kallin kai ka duba ko kamar ka ce da fit da buɗe cewa abu ai yau kai wannan to 70 ka ga nisan ko da zaki an nisa ne yau to wannan yana daga cikin abin da malamai suke kafa dalili da cewa wannan tashin al-qiyamar ko mawqifin anan za a yi shi a duniya tunda yake fil ardi yawwa ba a wani gun ba arasatin qiyamar anan a bayan kasa za a yi shi in ji wasu malamai wasu kuma sun ce wani wurin ne daban ba a ambace shi ba amma dai sunansa arasatin qiyam ma'ana farfajiyar inda za a yi tashin qiyam amma kasancewa an faɗi wannan fil ardi sai dai idan ana nufin fi ardil arafat wato kasar da za a yi wannan taro a wurin wallahu a'lam to har yake cewa wa yujimuhum kuma zai musu linzami hatta yabluga adanahum shi ne da kaga wannan yana ƙara bayani ne ga wancan hadisi la an ce abu zai ma linzami ai zai zama kamar yadda linzamin doki a bakin sa yake aiko yawa za a sa masa yadda za a ja ya tafi a sake shi ya tsaya ko makamancin wannan daidai bakin nan tsagun baki daidai kuma kunne to irin wannan haka gumin dan adam zai zo masa yace wa hadhihi fi sahih wa ghayriha kathir wannan irin hadisan ba iya wannan kawai ba da makamancin su suna da yawa a cikin sahih bukhari ko sahih muslim muna roƙon Allah madaukaki ya kyauta mana tsayuwar mu gaban sa ranar tashin alƙiyama Allah kuma ya sa in an zo hisabi mu samu kitaban yasira Allah ya tambaye mu kun yi mutum ya Allah mun yi Allah ya ce dama sun fi samu ku nan yanzu an gafarta muku wuce Allah ya cire mana musu a bakin mu dan adam mai musu ne in yi musu ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai tsira ba kamar yadda zamu zo mu ji a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Aisha man nuqisa al-hisab udhiba duk wanda ake masa munakasha in yace munakasha shine ka fada a fada kai ya Allah ni ne ba shikenan sai a bankado ina littafi ina abubuwa haka za a kawo maka da kai san video haka za a nuna maka yadda kai da kai da wani kun haɗu kun yi sallah da kai da wani kun haɗu kun yi sallah da kai da waye kun haɗu an duk abin da dai Allah madaukaki ya hana to haka za a cire shi in Allah ne ya fi maka kuma in kuwa ya maka wani hisaban yasira zai ce maka dama na sasanta maka a duniya ba wanda ya sani lokacin da kai to yanzu wuce yau din ma an sasanta kuma ba wanda za a gaya wa a ranar kiyamar ma cewa ka yi abu kaza kuma an yafe maka amma idan mutum ya ce a'a to a lokacin za a fara bincike kuma sai an faɗa kuma kowa ya ji a lokacin za a yi haƙa na dama a ce dama wani kaza dama sani ne gani ba to Allah ya kyauta to kaifa sifatu al-ardi ko wal hisabi min al-kitab To wannan kuma tambayar ta gaba ita ce kaifa sifatul ard. Akwai abubuwa guda biyu wanda ya kamata mu bambance. Alhamdulillah nan malami ya bambance mana. Akwai abin da ake ce ma ard. Ard shine gitta ayyukan mutane, a ce kai kaza kai kaza kai kaza, kuma ka ce eh ka wuce. Hisabi kuma shine dama kwakwale kwakwale lissafi, a ce kai kaza, a ce bai ba a yi ta munakasha. Yawwa, asalin tsayawa a gaban Ubangiji a bijiro ayyukan ba shi ne arzu. Arzu kamar a displayin abu shi ne ma'anar arzu. Yawwa, shi kuma hisabi a littafa a bijiji. To idan aka yi mutum arzu ya amsa aka yafe ya wuce, to wannan shi ne ya arzu ba tare da hisabi. In yi musu aka kwakwala aka kwakwala aka binciko, to wannan shi ne hisabi. Mun fahimci wannan? Yawwa. Shine yake cewa qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce yawma idhin tu'raduna, ranan nan za a bijiro da ku. Nan kun ga ba arzul a'malin ba, a ku din kanku dan adam za a bijiro da shi da aljan gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk a jejjeru. La takhfa minkum khafiyatun, babu wata mai buya da take buya daga gare ku, ma'ana ba abin da zai buya daga gare ku. To mutumin da aka tashe shi hufatan, ba abin da ya rufe masa kafa ko uratan lala burlan, ba kolo ba me za ka boye a jikinsa, haka zai fito ba kaya a jikinsa, ballantana a boye, kaga kenan ba zancen wani wuri a boye wani abu. To ba inda Allah subhanahu wa ta'ala zai boye gare shi. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki kuma yake wa uridu ala rabbik, kuma za a bijiro da su a nuna su gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya zama cewa kamar yadda ya ambata yawma tu'raduna la takfa minkum khafiyatun wa uridu ala rabbika saffan sahu, haka za su yi sahu guda. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum, haqiqa kun zo mana kamar yadda muka halicce ku, inji Allah subhanahu wa ta'ala, awwala marratin, a karan farko, ma'ana yadda muka halicce ku a karan farko haka nan kuka dawo ba tare da wani abu ya gagara ba. Wanda ya halicce ka a lokacin da babu kai, to dawowa gare shi ba zai zama wani abu mai wahala ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun, a ranar da za mu tara, kalmar manta kalmar hashr ma'anarta ko tarawa jami'i ba tayarwa da kabari ba. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan, a ranar da za mu tara daga kowace al'umma za mu tara fawjan, wata kungiya wata jama'a, mimman yukadzibu bi ayatina, daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu, fahum yuzaun, haka za a tsaye da su buɗaya, shine ma'anar yuzaun, ma'ana yuhbasu awwaluhum wa akhiruhum, za a tsare da na farkonsu da na ƙarshensu su taru buɗaya, sannan sai a ranka ya su kuma a kaɗa su zuwa wata jahannama. Shi ne abin da ake nufi yuzaun. Nan malamai sun tattauna a wannan aya. Nan an ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan, shin ba a tada kowa sai fawji fawji, ko kuwa fawji abin nan tarawar wata iri ce? Malamai sun ce akwai tari iri biyu. Tari am, za a tara mutane gaba ɗaya kowa da kowa, akwai kuma tayin makayyata ayi musu tayin su daban dan a nuna ayi izini gare su ke ina ma da kika kayyata ayoyi sai a fito da su jama'a jama'a gaban sauran jama'ar suna gani sai a ce waɗannan sune suka kayyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to sai a kada su wannan dama kafin misali kaga ai za a zare dama su babu misali a kansu to sai kuma ayi misali da sauran wasu malaman abin suka faɗa kenan shi sanan aka ce min kulli ummati daga kowace al'umma kaga ba duk al'umma ba kenan yawwa wannan tari ne na daban kamar yadda malami Muhammadu Aminu Shinkiti ya ambata a cikin Abwa'ul Bayan da kuma littafinsa mai suna Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitabi ina taɓa gaya mana wannan littafin ko yawwa littafi ne mai ƙima mai daraja sosai mujalladi ɗaya ne da ya bi ayoyin Alƙur'ani duk wata aya da ake ganin kamar wata ayar ta Ƙur'ani ta saba mata to ya zauna ya yi haƙi tsakaninsu yadda ya fidda saɓanin ko kuma shi yasa ya kira shi ihamul ittirabi wato daf'u kaɗe da kuma tunkuɗe ihamul ittirabi abinda zai iya shiga kan mutum na wahani na cewa akwai kamar tuka da walwala da ittirabi da rashin tafiya daidai na nassoshin alƙur'ani an ayatul kitabi da ayoyin littafi mai girma wato alƙur'ani wannan littafin yana da kyau sosai ɗalibin ilimi su same shi musamman wanda suke tafsiri zai amfane su sosai duk ayat da za ka karanta ka ga in akwai wata wadda ake ganin kamar ta saba mata to sai mutum ya ga yadda malamin ya jam'i tsakaninsu saboda mai in ga wannan ayar tana nuna tunda an ce a kowace al'umma za a tara makaryata kaga wani zai ce a to tarin ba iri ɗaya ba ne can kuma an ce za a tara kowa da kowa guri guda ya kuma nan aka ce za a tara neman makaryata shi ne ya bayyana a nan cewa abinda ake nufi can bayan an yi tarin gaba ɗaya za kuma a taro daga cikin wannan tarin gaba ɗaya kowace al'umma sai a zaƙulo maƙaryatanta sai a tara su guri guda kowa ya gan su sai kuma a yi abinda za a yi da fatan mun fahimta sai ce hatta idza ja'u har sai sun zo gaban ubangiji qala Allah zai ce da su akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma shin yanzu kun ƙaryata ayoyina hujjojin da na turo muku ayoyin alƙur'ani manzanni da suka zo muku suka bayyana muku ga Allah ya ce kaza an ce kaza an ce kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi imani da Allah shi kadai kar abota masa kar abota wa kowa kai tare da shi wannan ayoyin da suka zo tare da cewa ku ba ku yi ihada da waɗannan ayoyin ba har Allah subhanahu wa ta'ala adalci da kafa hujja me yake nufi a wannan gurin cewa hatta idza ja'u qala sai yake da su akazzabtum bi ayati yanzu ku kwa qayyata ayoyina wa lam tuhitu biha ilma alhali kuwa ba ku gama sanin su ba ba a ce komai da komai kuka sani ba ballanta na ku ce wani abu ba daidai bane shi ne qayyata abu ai ya kamata ya san cikin sa da bayan sa kafin ya ce qayyani wannan fahimci wannan to shi ne abin da yake nufi yanzu ku kwa qayyata ayoyina alhali ba ku ma fahimce su ba amma za kuntum ta'malu ko kuwa menene kuka aikata in ba haka ba me kuka aikata kaga wannan kuma tsarin adalci ne daga Allah ya ba su dama a ji daga bakin su ta amsa amma za kuntum ta'malu duk kila wani yace ya Allah ba kare ta muka ba ai abu kaza ne abu kaza dan dai a ba mutum kofa duk da Allah son Allah ya san ba su da wata kofar kariya ko uzuri Allah ce wa waqa alqawlu alaihim sai azaba ta auku akan su alqawlu anan ana nufin alazab yawa wa waqa al'azabu alaihim bima zalamu saboda abin da suka sance na zalunci malam sai nan zulmin ana nufin shirka domin ita ce wanda zata sa mutum ya dawwama a wuta fahum la yantiqun sai su shiru ba abin da zasu ce ba wanda zai iya bada amsa akan wannan zaben da aka ba su an ce ku zaku ku bada amsar wancan ko wannan kuna sane da ayoyi ne kun san su ciki da bai har kuka ƙaryata ko kuwa me yake ta me ya faru kuka yi irin wannan abu ko ƙaryata sai kuwa if in shiru ba abinda zai iya bude baki ya faɗi wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma idin yasduru an-nasu ashtatan ranar da mutane za su koma su warwatse kowa yana neman ya ga aikin da ya aikata in an ce yasduru mutum ya taho yawa tawa'un ya koma asalin ta ko kuma ya koma inda zai samu wani abu da aka tara shi guri guda inda zai dauki ya ga aikin sa kamar da tafi shine ma'anar yawma yasduru an-nasu ashtatan a rarrabe a warwatse kowa ya firgice wannan ne nan wannan ne nan yana neman ina zai dauki littafin sa li wurau a amalihum don su ga ayyukan su da aka rubuta a cikin wannan littafin faman ya amal misqala dharratin khairan duk wanda ya aikata gurgudan kwayar zarra na alheri wannan khairan tamyizi ne yawa ma'ana duk wanda ya aikata gurgudan kwayar zarra khairan ay min khairin yarahu to zai ganshi an yi wa wannan yarahu jazma saboda me jawabin sharadi ne yawa domin dama ga sharadin nan faman ko ismu sharadi ne faman duk wanda kuma kisa fi'ilinta ya zama shi ma majzumi faman ya mal ake jazmarsa ko mithqala dharratin khairan ya tamyizi yara asali yarahu asali yarahu ne ko to amma saboda jazmar shi yasa aka cire harafin illa ko yawa aka cire wannan harafin ƙarshe wannan kuma ha'u da aka kawo domiri ne a nashi aiki ɗin yawa ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هكذا واندا يأيكتا برغدن قاية ذرة لشر شما ذي دمشي نم ما لم يسنتتنا تفسير وانا آية ومن دنو ما سكو ديوة لكن تشوف مكين ذي تبتا دا آدل تن الله كو نفرقو جئ أبندك أيكتا لا الهيري كو ميكان أنتسا تو ألف بذي ظالم شيك بذي نونا ما تشوف ganin sannan abin da ake nufi za a sata maka kuma ake domin in ka ganki kaga cewa ina aikata wannan kuma an rubuta min lada ake za ka Allah ba zai zalunce ka ba zai baka lada haka nan a gefe guda na sharri wanda ya aikata sharri shi ma komai kankantar sa to Allah zai nuna masa zancen gafartawa kuma sai biyo daga baya in Allah ya so wannan mumini ne mutum shi ma nan ba za a zalunce ka a ƙara maka yawan sharri ba ba kuma za a zalunce ka a rage maka aikin alherin ka da ka aikata ba wa qala ta'ala Allah madaki kuma yace fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka ubangiji ne yake rantsuwa da kansa dama Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da halittarsa yana rantsuwa da kansa yana rantsuwa da sunayensa kamar da ya rantsi da al'asr ya rantsi da wal-layli ya rantsi da wad-duha ya rantsi da wal-fajr ya rantsi da wash-shams duk ga sunan alqur'ani yawa والقمر duk ya rantsa da su sannan kuma inda ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum lafi sakratihim yamkhun kaga wannan ya nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi to ba karamin abu bane to nan kuma sai ya rantsuwar da kansa yace fa wa rabbika na rantsa da ubangijinka la nas'alannahu kaga an kawo rantsuwa an kawo lamu ko ita ta tawkili ga nunin kuma ta tawkili har yanzu abubuwa guda mu'akkidat guda uku fa wa rabbika kuma banda wannan kuma aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aka kawo kafun ta abin nan ta kibabi tun da ke ake yawa ba wai saboda Allah ba ubangijin kowa bane amma sai aka zaba a cikin bayin ta mafi falala aka raba ubangijin zuwa gare shi cewa ubangijin kan nan na rantsa shi shine kuma Allah shi kuma mai rantsuwar Allah shi ke rantsuwar da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk akwai nuna girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai la nas'alannahu wallahi za mu tambaye su ajma ina kakaf din su ka san ko ba haushi in ya ce duka ya kuma zo yake maka kakaf to kakaf ba abin da ke fita a cikin ka ko to shine ma'anar wannan ajma ina babu wani mutum daya da zai fita daga cikin wadanda za a tambaye su amma kanu ya'malun daga abin da suka kasance suna aikatawa وقال تعالى لكم هنا سوى وقفوهم كتئد سوء إنهم مسؤولون لن يسوء أبن تنبالي معنى ألا زي باو ملائكو أمرميني كتئد وأن ننبالي كتئا ننك إلا ستي لا أبو أتنبيه تنبالي كما ودى باب كالياء أسكنها كما يدعى لما إتبا ملاباري في سورة ياسين تنبالي تيبا أي مكا قبل دتليف إتباك بعد أمسا baki da ya saba ƙarya a duniya sai a maƙe shi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun wannan ranar abin tsoroci shi yasa magabata sukan samu lokaci wata al'ada da suke yi zamanin tabi'ai sai ɗaya daga cikin su sai ta'alau nu'minu sa'atan ku zo mu yi imani na sa'a ɗaya imani ana nufin mutunatarwa kanmu wani abu da zai kara mana imani ba sa yin nesa da irin wannan ayoyi yanzu ka dauka duk mutumin da zai rika tuna wannan ayoyin ko shi da kansa ko kuma a rika tuna masa alal aqalla a ce duk sati za a tuna maka kaga dai ka karanta alqur'ani ka sani amma duk ran da aka taba gaya maka wannan zaka ga cewa jikinka yana yin sanyi to muna buƙatar a samu lokaci jiki ya rika yin sanyi da irin wannan kalmomi din mu rika tuna wa junanmu mu tuna cewa wannan maganar fa babu wasa ce babu zancen wasa duk kowa ya dan adam to zai tsaya gaban ubangiji ubangiji kuma zai tambaye shi kaga akwai buƙatar ashe a kowanne lokaci dan adam ya rika kokari yana shiri ya san cewa ko yau ya mutu ya haɗu da ubangiji ya ji kamar a shirye yake ba ka samun mutumin da za ka ce ga shi ya zo ya shirya ya ce ya Allah ga na fito ina mala'ikan mutuwa ba ka taɓa jin wannan ba hatta annabawa daga a zo mutum annabi a tambaye shi ya ce wai har lokacin ya yi ya roƙi inda dama a ƙara masa kam da malamai suke faɗi cewa babu wani ɗan adam da mutuwa za ta zo masa sai face ya ji baya so ya mutu duk ɗan adam duk aikin kirkinsa duk munin aikinsa in mala'ikan mutuwan nan ne zai ji ina ma a ƙara samu a ƙara masa lokaci a saurara shi idan mutumin kirki ne fatan da zai shi ne a bar shi ya ƙara yawan aikin kirki in ko mutumin banza ne zai a bar shi ya koma shi sa malamai suke cewa babu lokacin da ɗan adam yake ganin muhimmancin lokaci irin lokaci biyu lokacin ihtibari menene ihtibari lokacin da mutuwa ta zo mutum dama a lokacin ne dan adam zai ce ya hasrata ala ma farratu fi jannati lokacin da ya kai kan nadama ta bisa abin da nayi sakaci da shi a cikin sa fi jannati ai fi dinillahi ma'ana a janibin addinin Allah sakacin da nayi kaito na me yasa ne wannan sakacin a ranar zaka tuno kana barin sallah ranar zaka tuno ka wulakanta iyaye ranar zaka tuno an yi gina an yi wane ne an yi menene an ci abin da ba halal ba duk kana ganin yanzu kamar fa ba komai ai Allah zai baka lokacin ka gyara a lokacin da kake duk ganin kake ba komai ai zan tuba duk wa'azin da za a yi maka kake a ai kila da wasu ma ake ba da ni ba in kuma ka ji a jikinka da kai ake kake ai Allah mai rahama ne kafin in mutu ne zan tuba to duk wannan abin nan tasuri ne na shaitan mutum ya kiyaye wannan abu ya tuba saboda bai san lokacin da zai mutu ba to wannan karan farko ke nan karo na biyu kuma da dan adam zai ga muhimmancin ina ma ya amfani da lokacinsa a rayuwarsa shine lokacin da za a yi hukunci yan aljanna fi aljanna yan wuta su wuta to a lokacin yan wuta za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun abin da za su faɗi ya Allah ka fidda mu daga wannan wuta in mun komo cikin ta kuwa to mun tabbatar wa kanmu cewa mu azalimai babu ba zancen komowa ko to a lokacin da mutum zai ji kimar ina ma a rayuwarsa ya yi amfani da lokacinsa bai ci mutuncin addini ba bai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kafirce wa addinin Allah ba kuma ya yi da'a ya yi abin da Allah madaukaki ya umarce shi shi daɗin abin nan da zai sa mutum ya tuna wannan ya riƙe kansa wa'azi shine shi hisabi ɗaiɗaiku ɗaiɗaikanta ake yi mafi sha da ku babu wani ɗan adam da zai zo ya ce ya ɗauke maka zunubinka babu Allah bai bada wannan don haka ashe kenan kowa hujjarsa a kansa take yana da damar ya gyara tun yanzu in ku ya bari bai gyara ba sai daga baya zai yi nadama lokacin kuma nadamar da za ta yi masa amfani ba kun ga an samu hasara Allah ya ba mu damar duk abin da muke kuma dama ga mu nan kullum a cikin zunubi muna fatan Allah madaukaki ba mu damar mu tuba kafin mu koma zuwa gare shi ayyukan mu su zama waɗanda za mu yi alfahari da su a gabansa to mu je bayan wannan yace waqifuhum innahum mas'ulun sai ce al-ayat ayoyi har zuwa ƙarshen ayoyi wa ghayruha kathiratu a waɗanda ba wannan ba ma a cikin ayoyi dai suna nan da daman su tai sai kaifa sifatu zalika min as-sunna yanzu mun ji daga qur'ani sai daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arbi da hisabi a kansa muke mulki ya za a bijiro a tsaya gaban Allah ya kuma Allah zai tambayoyi ya za a yi hisabi mu bi daga daga hadisin
وقال الله عز وجل رجاء
طيب يأتي كيف صفة ذلك من السنة؟ تأتي أحاديث كثيرة أقول هذه في الفيديو وأشمأتي قوله منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقف الحساب عذب دمة من لأتي مساء وقال له حسابي كين نوقف مناقشة شين كنا فدا أنا فدا أتي إيه كتي آآ تيكم أيدين كتي تدوان لأتي مساء حتى عذب هكما دام هكذا domin idan har mutum ya san kansa ya san irin gindin da yake a duniyar nan to yaushe zai ce a kwakwale din mana abinci ko din ba komai in an bincika dama za a samu ko a duniya ka zauna ka kura wa mutum ido kake ta bin sa kake ta bin gindinsa kai ta bin wayarsa kai ta bin ina yake zuwa ka aika yara su ta bin sa ta ga ina za shi kai ka gani sai ka gulle to ballantana gaban ubangiji wanda babu abin da ke kufce masa yawa to wanda aka yi kwakwale bincike a hisabi a kansa to lalle za a yi masa azaba ma'ana kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine babu wanda zai tsira in aka yi masa kwakwale ba mai tsira qalat aisha radiyallahu anha aisha abinda ta fahimta a wannan hadisin shine tunda ta fahimci nan hisabi aka ce duk wanda aka yi masa hisabi kuma ta san cewa hisabi lalle ne za a yi wa kowa sai ta ce alaysa allahu yaqulu allah ba ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ya ce za a yi hisabi kuma za a yi bawan Allah hisaban yasira hisabi wanda yake mai sauki kaga sai ta fahimci hisabin ne ya kasu kashi biyu akwai hisabi mai sauki a ga mutum mai sauki ya mutu akwai kuma hisabi na kwakwale mai zurfi shi kuma a kama mutum mun fahimci wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake zalikal ard shi wannan hisabin yasira aiki ne ta kawai jiro aiki dama ba sunan sa hisabi in aka ce hisabi aka ga bincike ne amma ku arzufa a bijiro ne a nuna da aiki kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce ya zo ya kira mu dan maka mai da yazo ga shi nan hadisin da zai fassara mana shi yana nan zuwa gaba yau za mu zo kai shine siffa sosai ta arzu da yadda ake yin shi to wannan hadisin ke wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace yuja'u bil kafir za a zo da kafiri yawmal qiyama fa yuqalu lahu sai a ce da shi أرأيت شن كان جنو لو كان لك ملء الأرض ذهبا دا أتي كان بالدينار سكن دنيا جبا ما فسكن دلون كبا دنيا ككف أتي سكتك بالدينار كما كي كما لكيش كنت تبتدي به ذاك بعد فانسطة ذاك بعد شيك فانسطنك ما ناك بعد دينار كتيا ألا جاولا دينار لا باك تجالي لكر إجدونك za ka yi wannan fayakulu na amince yi kwarai da gaske zai fayakulu sai Allah ya ce da shi qad su'ilta ma huwa aitharu min dalika ai ko an roƙe ka ka bada abin da yake bai kai wannan matsaya ba bai kai wannan kima da darajar duniya ba a duniyan sai ake nufi yawa daraja ta kuɗi kaga dai zinare ai duk dan adam har zuwa yanzu fa tun wannan lokacin har yau ba abin da ke da kima zinari da shi ake kwatanta kudin kowace kasa yanzu ko ba haka bane to kaji a cikin nan yafi komai kima to a ce an tara maka inda kaje ka tambayi mata da suke damu da shi warwaro daya kaje gram din sa nawa ake tafi shi nauyin agogonka nawa zai zama to a ce an tara maka duniyan nan gaba daya a cika ma ita dam duk zinarin kuma a ce na kai sai mutum ya cancanci shiga wuta a ce ya ɗauki zinarin nan ya ce ya Allah ga shi a kyale ni to a lokacin Allah abin da zai ce maka shi ne ai in baka manta ba lokacin da kake gadon bayan tsatsan annabi adam tun kafin a haife ka shi ne abin da yake nufi a faqad sa'altu sa'altuka ayi to fi riwayatin faqad sa'altuka ma huwa ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam na roƙe ka ma'ana na tambaye ka ka bada wani abu wanda bai kai wannan girma ba a gonka a lokacin da kake cikin sulbin annabi adam ma'ana kake tsatsan annabi adam tun kafin a haife ka kuma Allah subhanahu wataala ya tara dan adam gaba daya a tsatsan bayan annabi adam aka buga bayansa aka fito da zuriyarsa gaba daya duk wanda za a haifa har zuwa tashin alkiyama Allah madaukake karbi alƙawari akan su alastu rabbikum qalu bala kowa sai da yake bala wannan ayat ita ce malamin sai kafa hujja da ita akan fitra cewa duk dan adam ana haihuwarsa a fitra me ma'anar fitra sanin ubangiji ya cancanci abota masa kowa ya san wannan domin magana ce ta annabi adam ba magana ce ta lokacin annabawa an kawo sako ka karba ba a'a duk wanda dan adam annabi adam ya haifa ma'ana indai dan adam ne shi to an karba alƙawarin kin ba a haife shi ba ya bude bakin sa ya ce bala eh ya Allah na amsa kai ne ubangiji mukun janna yawa to shine yake cewa ai na tambaye ka ka bada wannan abin da yake bai kai zinari ba tsada Allah tu shirik bi shay'an cewa kada kai shirka da ni da komai fa abaita illa shirka amma da ka zo duniya sai ka ki sai shirka ka aikata shirka kun fahimci wannan zancen nan kun ga an nuna wa dan adam ya yarda da la ilaha illallah ya mutu akan la ilaha illallah ya bauta wa Allah sai Allah shi kadai in a wajen aqima ta duniya ai zinari ya fita ko ina duniya fa yawa amma a lahira fa la ilaha illallah jama'a yau to shi yasa nan yake cewa ma huwa ahwan amma kaga bai ce dama wancan yafi talib ahwan wajen a same shi mu kula da dukkan yadda lafazin yake abin da yake sauki wajen samu domin duk abin mutum babu wanda ya mallaki cikin duniya na zinari a ce kaga akwai wahala amma ya ce la ilaha illallah ya yadda da Allah ya bauta wa Allah yana da wahala ko ba shi da wahala ba shi da wata wahala to an nemi abin da yafi wannan tara zinari din sauƙin samu amma dan adam ya ki yake shi ne shirka zai to wannan kafirin sai Allah ya tambaye shi wannan tun da dama ya tambaye shi ya kafa masa hujja ranar alastu bi rabbikum to ranar kiyama ma za a tambaye shi wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin hadisan da suke istithna'in cewa ba a yi wa kafirai hisabi wannan ba ka dauke shi a matsayin hisabi ba tambaya ce iya wannan kuma shi ne don an ce hisabi ana nufin hisabul a'mal hisabul a'mal su kafirai ba su da aikin ma dan haka Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna yawa ba ma za a sa wani aiki da suke da shi a mizan ba balanta na aiki ta doka kawai tambaya ce dan dora hujja akan su domin ga jahannama nan za su shiga kada su shiga su rika ganin an zalunce su sai an tuna musu cewa an ne musu yadda da la ilaha illallah a rayuwarsu suka ki yadda za ka a kafa musu hujja sai su gangara su shiga jahannama Allah tsare mu Allah tabbatar da mu a musulunci kuma mu musu a musulunci wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wannan mun karanta shi dan ko babu ɗaya daga cikin ku sai face ubangijinsa zai magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman babu mai fassara tsakaninsa da shi fa yanzuru aymana minhu yaduba damansa fala yara illa ma qaddam bi ga komai ba sai abin da ya aikata ya gabatar da shi min amali na aikinsa wa yanzuru ash'ama wanda ash'ama ana nufin hagu minhu fala yara illa ma qaddam shi ma ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar shi ma kun ga nan ihtiqaran lahu ba a faɗe shi aiki ba ko dan wulakanta shi ba shi da muhimmanci ba a ce min amalin ba dan kar mutum ya ce ya aikata wani aiki ballanta nan a sifanta shi da mummuna sai aka ce kawai ma qaddama da abin da ya aikata domin so ake nan a kafa masa hujja shine ainihin babban darasin da yake yawa wa yanzuru bayna yadayhi ya kuma duba gabansa fala yara illa an-nara tilqa wajhi ba abin da zai gani sai wuta a gabansa fattaqun nara, ku kiyaye kanku daga shiga wuta. Nan ba nan ku ji tsoron wuta ba, ba a tsoron kowa sai Allah, tsoro an yi wanta nan. Har abinda ake yi a nan, ku aikata abinda zai sa makayi a tsakanin ku da wuta, shi ne ma'anar fattaqun nara. Ku kiyaye kanku daga shiga wuta, walau bi shiqqi tamra, ko da na tsagin dabino ne, ka tsaga dabino ka ba wani sadaka, wannan sai Allah maɗaukaki ya sabbaba shiga aljanna saboda shi. Walau bi kalimatin tayyiba, ko kuma da kalma mai daɗi, in ba ka da dabino ma ne za ka ba mutum, to ba a shar, babu zagi, ba cin mutunci, ko mutum ne sun yi maka, to kai masa addu'ar alheri. Zai nake ba da wani misali. Abdullahi ibn Mas'ud wata rana ya shiga kasuwa, ya yanki jikin wani abu a Madina ko a Kufa kai, ya sayi wani abu sai ya bar shi ya ɗan zagaya kafin ya dawo. Aka sake Ibn Mas'ud, da aka sake ba sai jama'a suka taru, wa irin a nuna masa ana tare da shi ɗin nan, kai wannan ɓarawo Allah ya tsine masa, wannan ɓarawo kaza da Allah ya lalata shi, kowa sai ya tsiniwa. Amma shi da yake bawan Allah ne a ƙarƙashin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ɗau karatunsa, sai ce a'a ku saurara, sai ce ya Allah, wanda ya ɗauki wannan abu in talauci ne ya sa shi, ya Allah ka gafarta masa, in kuma da gangan ne ya Allah ka yafe masa, ka rage mun zunubi akan wannan kike na. To dan Allah, waye ke irin wannan halin? Kaga ba zagi, ba cin mutunci, ba komai, sai ya faɗi abin da zai amfani. Wannan yana da cikin halayen manyan mutane, mutane masu daraja. Allah ya sa, Allah ya ba mu hali irin wannan na shanye damuwa ko bakin ciki. A sai ke cewa kuma wa qala sallallahu alaihi wa sallam yadnu ahadukum yani almu'minin, yana nufin da yake ahadukum, kada mutum ya dauka cewa hadda kafirai, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da sahabbai, ko yana nufin mu'minin. Yawwa, anan su ake nufi, yace ɗaya daga cikin ku wato ku mu'minai, yadnu min rabbihi, zai matso kusa da ubangijinsa, hatta ya ba'a kanafahu, har ya sa inuwarsa alaihi a kansa. Nan malamai sun ce abinda ake nufi ya kusanto shi, kusantowa Allah shi kuma ya san yadda wannan abu yake. Yawwa, fa yaqulu in kana bil asalin kanafu al insani dhilluhu, dhillu shine kanaf ne, na'am, kaman kanafi a ba shi ne. Fa yaqulu, sai ya ce da shi, amilta kaza wa kaza, Allah zai gaya maka kai ku bawan Allah, kai kaza fa kai kaza kai kaza, kai ne a rayuwarka kai abubuwa da kaza da kaza da kaza marasa kyau. Fa yaqulu, sai bawa ya ce, na'am, in ya ubangiji, haƙiƙa na yi. Wa yaqulu, sai Allah kuma ya sake ce masa, amilta kaza wa kaza, ka kuma yi kaza da kaza lokaci kaza. Fa yaqulu, na'am, cikin in na yi kaza shi ma. Fa yuqarriruhu, sai Allah ya nemi tabbatar da shi, ma'ana ya nemi mutumin da kansa ya yarda ya yi, shi ne ma'ana yuqarriruhu, ya sa shi ya iƙirari. Yawwa, ka sa mutum ya iƙirari, ya confession cewa ya yi abu, shi ne ma'anar ƙarrarahu. Yawwa, fa yuqarriruhu, sai ya sa shi ya buɗe bakinsa ya yarda da laifinsa. Thumma yaqulu, sannan ya ce, ma'ana sai Allah ya ce da shi, inni satartu alayka fid dunya, na sifirta maka a duniya. Kaga wannan ne fa'idar da ma gaya mana cewa Allah ya matso kusa da bawa, dan kada kowa ma ya ji sauran jama'a a yau ma sifirta wa za'i, yadda aka sifirta a duniya, to a yau ma ba mai jin abinda ake tsakanin bawan Allah da ubangijinsa. Sai ce, satartu alayka fid dunya, na sifirta maka a duniya, wa ana aghfiru halaka yau, a yau kuma ina gafarta maka. Yawwa, wa ghairu zalika min alhadith, da dai hadisai ba waɗannan ba, wannan shi kuma dalili ne akan wancan arbu. Yawwa, shi ne ma'anar dalili mai sharhin bayanin da ake nufi da arbi. Kaga nan ba a bincike shi ba, an gaya masa laifukansa ne, kuma dama Allah ya san yayi. Kaga nan ba a zo ga cewa a kira mala'iku su ɗauko littafinsa a bincika ba. To wannan shi ne maganar hisabi. Amma nan shi da ubangiji ne, kayi kaza yake nayi, kayi kaza yake nayi, to dama na ɓoye maka a duniya, ba wanda ya san kana wannan abu, to a yau kuma na gafarta maka. Kaga ashe kenan, wannan wa'azi ne da duk mutumin da yake wani laifi wanda Allah ya suturta masa har yau ba wanda ya sani, to ya yi wa kansa mai ake cewa la haula ko qiyamul layl. Yawwa, domin idan ya zama ya ci gaba da yi, Allah zai banka ɗashi, in ya banka ɗashi ga kunya duniya, kuma idan ya je lahira, dama tunda an riga an sani, sai kuma ya shige daga ƙarƙashin mashi'ar Allah. In Allah ya ga dama, sannan ya gafarta masa, ba za a yi masa wannan rahamar da matsowa kusa da shi, har a yi masa wannan irin gatan ba. Ya Allah, muna roƙonka kai mana wannan gata, duk laifukan da muka aikata ya Allah muna roƙonka kai mana wannan gatan ai mana irin wannan hisaban ya tura a tambaye mu ce eh a ce mu wuce kuma an gafarta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherai duniya da lahira sai mu saurara anan dan muka dauko wancan zamu shiga lokaci kuma ba tare da mun gama ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani ya kara ba mu kuma damar aiki da abin da muke fadi Allah sa mu cikin salihan bayinsa waɗanda sai ya daukaka su da ilimi da aiki da ilimi Allah madaukaki ya hada fuskokin mu baki daya a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.